sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan babban birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 2 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Baba Yakubu Makeri da kanun labarai.
To Abdulaziz, hukumomi a Najeriya sun yi alƙawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya. Biyo bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan. Shugaban kwamitin shirya gasar Olympic a Tokyo ya kyautata zato a yau Talata cewa gasar za ta samu cigaba a wannan shekara duk da batun annobar COVID-19. Majalisar Dattawan Amurka kuma za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wannan wata akan batun ingiza tarzoma akan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu.
To kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji wani kira na musamman daga Majalisar Dokokin Jihar Borno akan yaki da mayakan Boko Haram.
Sun yi magana akan cewa ba a Najeriya gaba daya ba kasanda ko kuma territory da Boko Haram yake rike da shi. To ni gaskiya ban yarda da wannan magana.
Sai kuma Jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wata gana wata musamman da hukumar zabe ta sani a kasar domin zaben zagaye na biyu.
Makasudin dai wannan taro shine koya musu abin da aka yi nasarar da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu sattaya mu gyara.
Kamar kowace rana Talata, yau ma za mu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad da Hafiz Babale ke gabatarwa. Za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonni da kuka aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumomi a Najeriya sun yi alƙawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyo bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan. Shike Ihe Kwezu shine babban daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya. Ya faɗa a jiya Litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya 75 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne. Ihe Kwezu ya yi kira ga ma'aikatan kiwon lafiyar da su yi taka tsantsan kana su dauki tamkar duk wanda ya je gaban su yana dauki da coronavirus har sai sun tabbatar da ba ita ba ce. Ya yi kashedin cewa har yau akwai barazanar kamuwa da cutar. Ihe Kwezu ya kuma ce cibiyar ta NCDC nan ba da dadewa ba za ta samar da na'urar gwaji a asibitoci da dama a matsayin karin matakan kariya. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sama da ma'aikatan kiwon lafiya 800 suka kamu da coronavirus a Najeriya ya zuwa watan Yuni a cewar ministan kiwon lafiyar Osage Ehanire. Shugaban kwamitin shirya gasar Olympics a Tokyo ya kyautata zato a yau Talata cewa gasar za ta samu cigaba a wannan shekara duk da batun annobar coronavirus. Shugaban gasar Tokyo 2020 Yoshiro Mori ya ce ya kamata tattaunawa ta fi mai da hankali akan yadda za a gudanar da gasar amma ba batun kore gasar ba. Za mu ci gaba da wasannin Olympics din ba tare da la'akari da yadda yanayin yaduwar cutar coronavirus ke yi ba, in ji Mori. An shirya fara wasannin na lokacin rani ne a cikin watan Yuli shekarar 2020 amma masu shiryawan suka dakatar zuwa shekara guda. Sabon lokacin fara wasan ne ranar 23 ga watan Yulin wannan shekara. Sai dai akwai ƙarin tababa game da yiwuwar yin wannan wasannin a cikin wannan lokaci wanda kasashe da dama a duniya suke fama da matakan kulle. Yankuna masu yawa a kasar Japan na cikin dokokin kulle a cikin wannan lokaci saboda wannan cutar coronavirus. Majalisar Dattawan Amurka za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wannan wata inda za ta kammala da kada kuri'a da za ta tabbatar da an same shi da laifin ingiza tarzoma a kan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu. Tsohon shugabar yana fuskantar zargin ingiza tarzoma mai alaka da tura dimbin magoya bayansa zuwa ginin majalisun kasar yayin da 'yan majalisa suke zaman tabbatar da sakamakon kuri'u da suka baiwa shugaban Joe Biden nasarar shiga ofis. Masu kula da aiwatar da shari'ar tsigewar su ne 'yan majalisar wakilai da za su gabatar da batun tsige tsohon shugaban kasa Trump a gaban majalisar dattawa. Waɗannan wakilai guda tara su ne za su yi jawabi tamkar masu shigar da ƙara a ɗakin kotu da zumar neman kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar dattawa ko kuma mutum 67 su kada ƙuri'ar amincewa da tsige shi. Trump na fuskantar zargin aikata laifi guda ne na ingiza tarzoma a ranar 6 ga watan Janairu akan majalisun kasar yayin da suke zaman bai daya na tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020.
An jima kadan Baba Yakubu Makere zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bar mu leka Najeriya inda kakakin majalisar dokokin jihar Borno Abdul Karim Lawal ya yi kira ga sabbin manyan hafsoshin sojin kasar da su taimaka wajen sake kwato garuruwansu da ke hannun mayakan Boko Haram musamman ma na arewacin Borno da ke yankin tafkin Chadi da aksarin garuruwan ke hannun Boko Haram da Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Kakakin majalisar dokokin jihar Borno Honorable Abdul Karim Lawan ya kira ga manyan sabbin hafsoshin sojojin kasar da su taimaka wajen sake kwato garuruwansu da ke hannun mayakan Boko Haram a yanzu hakan musamman ma arewacin Borno da kuma yankin tafkin Chadi da ke a kasari garuruwansu na hannun mayakan Boko Haram. Honorable Abdul Karim Lawan ce sabanin rahotanni da wasu wakilan gwamnati ke shaidawa al'umma na cewa babu wani yanki da yan kungiyar Boko Haram ke rike da shi ba gaskiya ba ne, yace har yanzu ko wasu yankuna da dama da yan Boko Haram din ke rike da su har ma da misali ga karamar hukumar sa na Guzamala da kuma ke arewacin Borno da ke yanzu hakan babu wani mahaluki ko da guda a yankin Guzamalan da kuma yake da sauran kilomita 200 da wani abu, amma yanzu hakan dukkanin mutanen su a warwatsa suke, wasu ma suna jamhuriyar Nijar ne saboda yadda Boko Haram suka addabe su a yankin.
Sun yi magana kan cewa ba a Najeriya gabaɗaya ba kasanda ko kuma territory da Boko Haram yake rike da shi, to ni gaskiya ban yarda da wannan maganan ba. Kaman local gamman nawa Guzamala local gaman arewacin Borno local gaman din nan yake yanda kaman nake yi magana babu soja ko daya babu civilian ko daya ciki, duk mutane mu suna IDF camp, yo wasu ma suna Niger Republic suna IDF camp. To ina kuka kuma ina appealing to su new army chiefs, that is kaman chief of defense staff Loki Rabo da kuma chief of army staff General Atairu, dan Allah ina roƙon su su kwace mana garin mu a hannun wayannan mutane ba kaman yanda outgoing din suka ce suka fada cewa ai babu inda Boko Haram yake rike ba haka ba.
Na fahimce ka garin Guzamala ko kuma karamar hukumar Guzamala ne gaba daya.
Karamar hukumar Guzamala gaba daya kasar Bakowa. Totally gaba daya kasar
Boko Haram ne a cikin.
Eh to tunda babu wanda muka sani mutane mu duka suna IDP camp kuma sojoji babu a wurin, police babu a wurin, Bakowa a wurin, to su waye ne a wurin kenan? Tunda kuma ba za a yi a tafi zuwa wurin ba, yau ya kai shekara uku ban tafi garin mu ba.
Ko yanzu wannan hali ne mutanen wannan yanki ke ciki a yanzu hakan? Da yanzu hakan ke samun matsugun ni a wasu sansunoni yan gudun hijira?
Sunana Tairo Gani Gudunbari. A yanzu dai halin da muna ciki peaceable wajen mu bai da ba soja ba yan gari su waye ne a wajen? Yanzu haka in an je ana tayar yan Boko Haram a wajen, wajen ko bohol bohol haka in an je yan Boko Haram suna amfani da shi a wajen yanzu haka.
Kuma yawanci yanzu na fahimci ka yan Boko Haram ne gaba daya a cikin Guzamala
yanzu haka? A cikin garin ma gidajen mu da muke cikin da an kole mu muka fita ma kullum su suna balle kwanuka, kullum da motocin su suna shiga cikin gari suna balle kwanuka namu suna zuwa sansanin su suna yin gidajen su a cikin gaba daya su ne a wajen.
Kaga iye yin Guzamala wannan ba wanda yayi zai je yawo kuna nima yanzu ba sai kiwa wurin ba, don kullun suna zuwa suna dauka kayan mutane saboda haka ba mu samu zaman lafiya ba, inda da lafiya mai ba za mu zauna garin nan ba, mu ma duk namun na kauye ne ai. Amma ana cewa babu wannan karku ya ta akwai
ɗan kwanaki biyu suka gabata ne dai manyan hafsoshin sojojin kasar suka kawo ziyara zuwa jihar Borno wanda babban hafsoshin sojojin Najeriya Major General Loki Arabu ya shaida manema labarai cewa suna da sani game da halin da ake fuskanta na rashin tsaro a wasu bangarorin Najeriya kuma za su iya nasu kokari dan ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan matsala. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya kashi na biyu.
Dan majalisa na biyu a kasar Brazil ya tabbatar da an zabi shugaban kasa Jair Bolsonaro a wani muhimmin shugabancin majalisar dokokin, lamarin da ka iya karfafa makomar siyasar sa yayin da mutane da dama ke kira da yi murabus. An zabi dan majalisa Arthur Lira abokin Bolsonaro ne a matsayin kakakin majalisa a majalisar wakilai tsawon shekaru biyu a jere Litinin. Zauren majalisar ta kada gagarumar kuri'a ta nuna goyon baya ga Lira wanda abokin karawansa ya yi hannun riga da gwamnatin Bolsonaro. Tunda safiyar yau Litinin ne majalisar ta zabi Rodrigo Pacheco a matsayin kakakin majalisar dattawa wani na hannun daman shugaban kasar mai ra'ayin mazanjiya domin kyautata dangantakar shugaban da majalisun kasar. Bolsonaro ya huskanci turjiya a majalisar kasar wurin tabbatar da shi yayin da farin jinin sa ke kare yin kasa sakamakon yadda ya tunkari yaki da annobar COVID-19 a Brazil. A ƙarshe, jam'iyyar National League for Democracy a ƙasar Myanmar ta yi kira yau Talata cewa a sako shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint da wasu shugabanni a jam'iyyar. Sanarwar da aka kafe a shafin Facebook na zuwa ne wuni guda bayan da sojojin ƙasar suka kwace mulki kana suka tsare manyan 'yan siyasar. A yau Talata hanyoyin kasar na nan fayau amma sadarwar wayoyi da yanar gizo sun kuma fara aiki, haka zalika aka sake buɗe bankuna. Sojojin sun ce sun yi niyyar kwace ikon kasar ne tun bara saboda gazawar gwamnati wurin daukar mataki game da zargin aikata maguji a zaben watan Nuwamba wanda jam'iyyar NLD ta samu gagarumin nasara. A jiya Talata ne ya kamata wata sabuwar majalisar kasar ta fara aiki.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Yanzu bari mu kara koma Najeriya inda hukumomin jihar Bauchi sun tura kwararrun ayyukan lafiya domin bincike da kuma gudanar da gwaje-gwaje a ƙauyen Bara da ke karamar hukumar Kirfi sanadiyar kullar wani ciwo da ke janyo kumburin kafa da ba iya tantance kowace irin cuta ba ce. Ko abin da ke haddasa ta ga Muhammad Abdul Wahab da ƙarin bayani.
Kamar yadda bayanai ke nuni game da bayanan cutar da ke haddasa kumburin kafa, har yanzu ba a kai ga tantance kowane irin cuta ba ne, sai dai a halin da ake ciki an tura kwararrun ma'aikatan lafiya daga babbar cibiyar ayyukan lafiya domin su binciki irin nau'in cutar. Kamar yadda shugaban ayyukan lafiya a matakin farko Dr. Alwan Muhammad ya shaida mini a hira ta da shi.
Wato wannan ciwon da ya ran Lahadi da daddare aka yi magana wa CMD na babban asibiti wanda ke kula da asibitin koyarwa, sai wani ya zo ya ce masa to gashi nan fushi kafan sa yana kumbure, kuma yana da mutane wanda sun kai goma haka suna kafan su a kumbure. Yau ina na tura mutane za su je su bincike a wannan gari, mutane an ce sun kai goma wanda kafan su za ku kumbure. Yanzu haka mutane mu daga nan Bauchi sun tafi zuwa da Danji, an same su za a dauki dan jinin su a da ki fata a yanka fatan a zo a ga wani abu ne yake damu su. Akwai wani abu da ake cewa sa lymphatic filariasis shine yake kawo elephantitis da baya kumbura kawo
kumburi ke
kumburi, to ana tsammani ko ita ne ko kuma an kusa kai sai shi ta ji cewa ta bumbumi ko, to da ciwo ne tun duka guda biyu su ne muke tsammani da su ya kawo wannan kumburin kafa, to amma da yake ba a je an bincika an gwaje-gwaje da ya kamata ai ba, amma yau an je a dauki ainihin jinin su a dauki fata fatan da daga jikin su daga fata yake gura a gane wannan.
To ba ga kumburin kafa akwai wani abin da yake sa musu
wannan wance kafa ya kumbura ba kai da mako kun taka wani gaya ne kuko ko wani
amma mutane goma
ya sa ne suka bare kumbura, to shi ne muke san tsara mace jin mace abubuwan da kamanta da shi ne, an bi damuwa da COVID-19, an bi damuwa da danda, an bi damuwa da polio wato shan inna, an manta da wance tun aka tara wance cututtuka aka ce cututtuka da ake mantawa da su ba a kulawa da su, amma gwamnati ba ta kulawa da su yanzu. An ji IB bincika ne a tabbatar da cewa waɗannan mutane ba asibiti suke ba, duk inda suke aje a gani a dauki wannan gwajin a tabbatar da me yake damun su.
Yawa wannan
bara mu ce komai ba
kai ga tantance wani irin cuta bane ya bullo kenan a wannan wuri.
Yawa duk inda ba mu gani ba ma ba dauki jini an gwada ba ka san ba za mu ce gashi ba, amma mun san dai irin wani abin da yake kawo kumburin kafa ko ci zo maciji ko ita wannan dundumi ko wannan da ciwon da muka riga maka na wanda yake kama ido ya kama fata, to ko ita ne ba mu sani ba. Yanzu an tafi yau ne aka tafi je an tura yara suka je suka nemi inda mutane suke guda goma su je suka gansu tukunan da ba wace da asibiti suke ba, sun je sun duba inda suke dan kuma yau mun tura masana wato masu ɗan lab da ainihin manya daga headquarter kenan, an tafi aje a ga wannan mutane a dauki ta wannan sample din.
Ya wannan ciwo ana iya daukar sa ne a ruwa ko kuma dai ta
tsafta, kuma ya yawanci ciwon na rashin tsafta ne da rashin ruwan sha, rashin kulawa da tsaftar muhalli yanda ake daukar sa kenan, rashin kulawa da wanke hannu, rashin tsafta da kuma na muhalli da na jiki yawanci yanda ake dauka kenan
to yanzu me ne abin yi ko
yanzu abin da za a yi shine babu dama ince maka ga wannan ga ciwon nan ga tan ga kuma sai in sun dawo sun ga mana kuma yi gwaji Allah mu ce wannan ita ne kaga mun dan da mu baku labarin ko dai ba yanzu dai an je a duba mutane ne inda suke duka an je mana nawa ne aka gani nawa ne wanda an tabbatar da ana tsamani ciwo kaza ne yawa inda duba mu gani ba an ga kana lajin ne ba da ba shi gari gona ba mu je kuma kai magana amma ko magana sai bulla kamar an ci suna asibiti ko ba su asibiti suna nan a inda suke duka an je a duba mana ga yanda suke ya ga mana me suke da me ake tabbatar a cikin ciwon guda daya yake da mu
a halin da ake ciki dai musu ba ma da cutar kumburin samun suna cikin kauyukan su a yayin da kwararru kan ayyukan kiwon lafiya suka je domin gudanar da gwaje-gwaje Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Muhammad Abdulwahab da wannan rahoton yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda shugabannin hukumar zaben kasar suka gana da jakarun kasashen waje da wakilan ungiyoyin kasa da kasa domin tattauna hanyar za a tunkari zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da za a gudanar ranar 21 ga watan Fabrairu dake tafe wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aika mana da karin bayani
karon farko kenan da shugabannin hukumar zabe yake irin wannan ganawa da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin kasa da kasa tun bayan gudanar da zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki hada da na shugaban kasa na watan Disamban da ya gabata sabili kenan bangarorin suka fara wannan zama da bitar babban zaben na Niger kafin su tantauna akan tsare-tsaren zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Aladua Amada ya bayyana mun
su din dai wannan taro shine mu ga musu abin da aka yi nasara da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu su taya mu gyara inda abokan arziki ne kuma mafi yawan su mutane ne wanda suna wakiltar da kasashe masu hannu da shuni wanda gaskiya sun taimaka mana sosai da sosai bisa samun nasarar da muka samu inda sun taimaka mana da kudade masu yawan gaske sun taimaka mana da mutane kwararru wanda suka taya mu kai wannan aiki zaman duniya wanda yace yana yi da kai da shi kake lokacin da muka zo muna tsare-tsaren zabe sun taimaka mana
a jumlace wace irin bita ce hukumar Seni za ta yi wa zabukan nan da aka gudanar a watan Disamba da ya gabata
to bita da zamu sai mu ce dai alhamdulillah din da duniya ta shaida ke zaben da muka tsara zabe ne wanda sai a ce ma ba a taba tsara shi ba zabe ne mai sahihanci kun ga ɗan adawa sun zo cikin hukuma sun fara aiki da mu kuma abin da yasa suka zo dan mun kwatanta musu ke mu abin da muke abin da doka ta ce ku
akwai zagaye na biyu da ke tafe waɗannan matakai ne ku dauka Mr. President domin kyautata yanayin da za a gudanar da shi wannan zabe na ranar 21 ga watan Fabrairu
to kamar yadda kuka sani shi ɗan magana suka ce mutum tara ne ba goma ba shi yasa ma kwanan baya muka kiro taro na duka kungiyar Seni da makarrabanmu muka diba wasu kurakurai ne akai lokacin da muka tsara zabe wannan kurakuran sun gama da kama akwai matsalar tsaro mutane wanda suke kula da zabe cikin runhar zabe wanda ake cewa member bureau de vote akwai wani wuri inda ba su samu horo na kwarai ba kuma akwai wasu makarrabanmu wanda ba su iya aikin sosai ba duka wannan shine muka yi bita muka diba kuma insha Allah muna nan muna shawo kan wannan kurakurai da aka samu tunda mu kurinmu da an ce Niger kan a ce Iranium ko petrol a ce democracy
jakadun kasashe da wakilan kungiyoyin kasa da kasar da suka halarci wannan taro sun jaddada aniyar ci gaba da dafawa jamhuriyar Niger dan ganin an gudanar da zaben mai zuwa cikin kyakkyawan yanayi Sule Umuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulemanu Barma da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 11.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mutafi Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet abihausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara 20 yana noma, wanda ya mana ƙarin haske kan yadda ake noma a da da kuma noma a yanzu. Ya kuma tabo irin yadda suke samun amfanin noma da suka yi a da da taki na gargajiya da kuma na zamani. Kana ya bayyana irin kalubalen da manoma suke fuskanta daga bakin Fulani makiyaya. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Sula Aliyu Kanya. Ni mutumin Kanya babba ne, kuma ina yin noma. Da dai ina aikin gwamnati, amma yau shekara ta biyu da yin ritaya.
Tun kafin ka yi ritaya daga aikin gwamnati ne kake yin noma, ko kuma sai da kai ritaya ne ka fara noma?
Eh, gaskiya wato ni tun ina aikin gwamnati nake yin noma. Domin akalla na ina noma sama da shekara 20 har yanzu yau dinnan kuma noman nake.
Kamar ne da me kake nomawa?
Abinda nake nomawa dai ina noma kamar su gero, dawa, wake da sigyada, kuma yanzu da dinnan hima zo ne ma nakan dan noma shi.
Ka kai sama da shekara 20 ma kana harkan noma. Yaya za a kwatanta noman da da na yanzu?
Eh, to a gaskiya noman da da na yanzu akwai bambanci. Dalili da guri dan kankane zaka noma sai ka samu amfani mai yawa. To amma yanzu sai ka noma guri da yawa. Da yawa falala zaka noma, kuma amma dan amfani zaka samu ba na kirki bane ba. Tun ma ba a ce ba in ba kana hadawa da taki na zamani. Da ko ba mu damu da wannan taki na zamani ba. Haƙiƙa neman mu ma ake mu zo mu karba muna gudu muna kin wannan taki. To amma yanzu gari kuma yanzu ya zama in ba ka da baka sa taki ba amma wallahi noma ba zaka samu ba abinda zaka samu sai dai ka sha wahala. To wannan shine bambanci.
Kai maganan takin zamani, to da da wani irin taki ake noma?
Eh, gaskiya da taki na gargajiya. Taki mu ne na awaki, sai muke diba muke kawa gona kuma muke bazawa. Kuma a lokacin nan noman da mun ba mai yawa bane ba. Saboda haka dan taki ne muke dan barbadawa, shi yasa muke samu amfani mai yawa. Amma yanzu ku kin gani gahi gona kai sun rubanya. Amma wallahi amfanin saboda takin da muke samu na gargajiya din ba zai isa ba. Shi yasa amfanin ba ma samu su da kirki. Amma da kuma muna samu amfani kuma noma ka dan zaka yi ka samu amfani mai yawa. Amma yanzu wallahi albarkace ba dai yanzu in cewa ta ja babu.
Yanda yanayi ya sauya da dumamar yanayi da sauransu da yanda daminar take zuwa da kuma yadda take karewa, shi ma yakan taba harkar noma?
Eh, gaskiya yana tabawa. Domin yanzu noman saboda wannan yanayi ya zo na in ma baka yi noman da baka shuka da wuri ba amfanin ma baya kaiwa. Saboda akwai karancin ruwa. Domin da sai ai wata wajen 3-4 ana samun ruwa. Amma yanzu duk amfanin da baka yuka hi da wuri ba to gaskiya ba za ka samu ba. Sai kai wahala banza za ka yi. Sai ka gani in yayi ido ba lalle bane ba yayi kwari. Kuma wannan ya samu ne saboda wannan dumamar yanayi da ake fama da ita a duniya.
Wani irin kalubale ne manoma suka fuskanta?
Kalubale iri-iri ne. Akwai kalubale na kamar da nake ga miki, dole manomin yanzu in dai ana so yayi noman na kirki akwai buƙatar yana da isasshen jari, wanda kuma gaskiya mu ba mu da jari. Rashin jarin wannan ya sa ba za mu iya sayan taki ba. Domin shi kansa noma yanzu ko da kana takin lokacin zamani ya zo amfanin gona da ka sai kana fesa kwari. Don akwai kwari wanda da ko babu kwari. Amma yanzu wallahi in baka fesa maganin kwarin nan ba amfanin ma ba za ka samu ba. To haka ne, baka da jarin da za ka sai taki, baka da jarin da za ka sai maganin kwari ka fesa, ina za ka samu amfani? To wannan ya daga cikin kalubalen da ake samu a yanzu. Kalubalen kuma da ake samu har ilau yanzu wani zamani ya zo na makiyayan nan da suke zuwa da irin wannan bakin Fulani da suke zo mana da ba mu san su ba. Amma yanzu nan za su zo amfanin ka iya domin ni din nan lokaci hatsi na da dawa ta lokacin bai mai ya fara gaba. Bakin Fulani suka zo suka zuba min hannu a gonan nan. Wallahi hannun nan gaba daya suka cinye min amfanin wannan. Da muka zo nayi kara dama dai su yawanci in sun zo sai sun bin kusan sarakai suna ba su wasu abubuwa wanda za su rika koda an kai su kara dai ana suna dan samun tallafi. Wallahi ni dai abin da aka yi mun dan abin da aka bayani rabin abin da nan sama mun ba mai bin ba sai dai Allah na barwa kawai kuma hailau in ka kan yi kafin ka girbe hailau fulanin nan sun zo kuna kokowa kana kokarin ka tsebe amfanin ka gabobi suna haka dai ake tafa ma wannan ma iya daga cikin kalubalen da ake fama da shi bakin hannu bakin fulani sun zo nan da nan zasu mame maka gona baka gama dauke kan amfanin ka ba sun cinye in ka sare kafin ka tsebe amfanin ka shanu sun zo sun bugu gonar ka akwai gonar tawa ma da an girbe an yanke da so kona da karma mun gaba ɗaya fulani sun zo sun sa sun cinye mu dole ya hakura ne
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da karshen tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sula Aliyu Kanya da kuma wakilin mu Abuja Hawa Umar sai Julie Leather Creation da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
da Muhammad da Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
sakon mu na farko ya fito daga Sani mai langelange a wuri Nali Usman ta ka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce muna da zagayowar ranar hijabi ta duniya da aka gudanar ba shakka hijabi na taka gagarumin rawa da karbuwa a rayuwar ɗaya mace wanda har ya kai rundunar sojan Afirka ta kudu ta yadda sojojinta mata su rika amfani da hijabin da fatan Allah ya kara daukaka hijabi a duk fadin duniya sai kuma sako daga Abubakar Fataskum anguwar Arikime tare da Abubakar Salisu Arikime Fataskum da ke jihar Yobe suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa maganar gaskiya nada sabbin hafsoshin tsaron Najeriya amma karo sosai domin mun dade muna kiraye-kiraye na a sauya su ba a sauya su ba sai yanzu muna fatan Allah ya sa ya zama sula kawo karshen rashin tsaro a Najeriya sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa na taya dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna cika shekaru 70 da kafuwa daga karshe nake addu'ar Allah ya kara muku kwazo da basira na aikin jarida sai kuma sako daga Alhaji Muntari mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ta yi azama ta gina ko kuma ta gyara hanyoyin arewacin Najeriya akwai abin kunya a ce yayin babban Najeriya ba ta da hanyoyi nagartattu sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Alhaji Mele Yusuf Ali yace muna taya sashen Hausa na muryar Amurka ta cikar biyoyi murnar shekara 79 da kafuwa da giga kun ba mu ilimi kun wayar mana da kai kun zama tamkar wata katafariyar jami'a dan haka muna muku fatan alkhairi
kuma dalla da wannan kuma muka kawo shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to Abdul Aziz hukumomi a Najeriya sun yi alƙawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyo bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan kike ihe kwezu shine babban daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya ya faɗa a jiya Litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya 75 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne Ihe Kwezu ya yi kira ga ma'aikatan kiwon lafiyar da su yi taka tsantsan kana su ɗauki tamkar duk wanda ya je gabansu yana ɗauki da coronavirus har sai sun tabbatar da ba ita ba ce Shugaban kwamitin shirya gasar Olympics a Tokyo ya kyautata zato a yau Talata cewa gasar za ta samu ci gaba a wannan shekara duk da batun annobar coronavirus Shugaban gasar Tokyo 2020 Yoshiro Mori ya ce ya kamata tattaunawa ta fi mai da hankali akan yadda za a gudanar da gasar amma ba batun kore gasar ba za mu ci gaba da wasannin Olympics din ba tare da la'akari da yadda yanayin yaduwar cutar coronavirus ke yi ba in ji Mori Majalisar Dattawan Amurka za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wannan wata inda za ta kammala da kada kuri'a da za ta tabbatar da an same shi da laifin ingiza tarzoma akan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma anjuma da misalin karfe 9 da rabi abogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri sai kuma Jili Lesser Aggression da ta hada wannan sauti da ma injinan namu na yanzu ni Abdul Aziz Ajili Toro nake cewa sai mu hadu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah yanzu kuma sai a gyara zama a sarashin yau da gobe domin kuma tasa a dafadin duniya.